بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا انوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينزو دنكي مغانا يمتر رانر الهاميس شي wacce ta daidai da daya ga watan Ramadan hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1436 wacce ta daidai da 17 ga watan June shekara ta 2015 wannan shine darasi na 151 daga cikin jeren giyar darussa da karatuttuka na tafsirin alqur'ani mai girma wanda babban malaminmu al-sheikh Abi Abdurrahman Muhammadun al-awwal Adam al-Albani rahmatullahi alayhi ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi ga mu a zaune a ɗakin taron makarantar mu mai suna Darul Hadith Salafiyya wacce take number 4 Madarkach Road anan gaskiya layout Azaria jahar Kaduna a Nigeria idan ba ku manta ba jama'a karatun da ya gabata na tafsirin alqur'ani muna karatu a cikin suratul baqara sura ta 2 daga cikin jeren giyar surorin alqur'ani surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira daga Makka zuwa Madina kafin mu dora mu ci gaba daga inda muka tsaya jama'a kamar yadda kuka ji a yau ne 1 ga watan Ramadan na wannan shekara kuma a yau ne insha Allah ta'ala kamar yadda kake ji kuma kake saurare zamu fara gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan makaranta ta mu muna fatan Allah madaukakin sarki ka dafa mana akwai fadakarwa kamar guda 2 zuwa guda 3 a takaice fadakarwa ta farko kamar yadda ka ji ya kai dan uwa wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda na gabatar cewa malam Albani ya fara gabatar da shi a lokacin rayuwar shi akwai nau'i na tafsiruka da malam ya saba gabatarwa a sa'ar da yake raye akwai tafsirul mawdu'i da malam ya fara tafsirin wato ayatul aqida a inda ya dauko littafin babban malamin aqida da tarihi da hadisi professor Taqiyuddin al-Hilali Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba ɗaya littafi mai suna sabilur rashad fi hadi khair al-ibad wannan littafi tafsiri ne na mawdu'i wato abinda malaman tafsirin alqur'ani suke kira da at-tafsirul mawdu'i shine a kallo su ayoyi na alqur'ani mai girma waɗanda suke tattauna mawdu'i guda imma mawdu'i na aqida imma mawdu'i na fiqhu imma mawdu'i na at-tarikh wal qisas alqur'ani imma ayoyi da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su a cikin alqur'ani imma misalai da Allah madaukakin sarki ya ta bugawa a qur'ani ware waɗannan ayoyi a cikin littafi guda tare da tafsirin su irin wannan shine abinda malamai na alqur'ani da tafsiri suke kira da at-tafsirul mawdu'i na fata mun fahimta nau'i na biyu daga cikin nau'i na tafsiri da malam Albani ya asalin saba gudanarwa a lokacin rayuwar shi malam ya dauko littafin umdatut tafsir wallafar al-sheikh Muhammad Ahmad Shakir talkhisin da yayi wa Ibn Kathir malam ya dauko ya fara karanta shi a wannan makaranta kamar yadda kafin waɗannan karatuttuka guda biyu wato at-tafsirul mawdu'i tafsiru ayatul aqida da kuma tafsirin umdatut tafsir dama can tintini kusan shekaru 15 zuwa 20 ko sama da haka akwai tafsiri da malam ya saba gabatarwa yakan zabi wasu surori na alqur'ani ya asalin fassara su a waɗannan ramadan din ma'ana ya takhawwalu wato asalin yanayi annabi wato malam ya kallura da yanayi wani yanayi ne kasar mu take a ciki wasu matsaloli ne al'umma suke fama da su da suke da buƙatar fadakarwa da wato tunatarwa malam sai ya lura da a cikin alqur'ani wace sura tayi munasaba da halin da musulmi suke a ciki sai ya dauko wannan sura sai ya musu tafsirin ta ina iya tunawa malam yayi tafsirin suratul anfal da suratul tauba ina iya tunawa yayi tafsirin suratul yusuf ko wata sura makamanciyar wannan daga baya bayan shekaru kamar kimanin 5 haka baya zuwa 6 malam ya dauko tafsirin alqur'ani tun daga farkon alqur'ani wato suratul fatiha a inda malam ya faɗi tsarin da zai gudanar da wannan tafsiri yayi bayani game da manhaji da zai bi a cikin wato waɗannan bayanai nashi yake cewa wannan tafsirin da muka dauko to tafsiri ne da zamu fara a hankali tun daga farkon alqur'ani suratul fatiha mune muna tattauna masail din da ayoyin alqur'ani suke dauke da su masail na aqida masail na fiqhu masail na tarihi masail na al ahwal al ijtimaiya al'amuran da suka shafi yau da kullum malam yace zamu dauki alqur'ani mu yi tafsirin shi mu tafi a hankali ba za mu gaggawa ba ba za mu garaje ba wannan tafsiri shine tafsirin da muka ci gaba da gudanarwa bayan rasuwar malam ina fata ƴan uwa sun fahimci takaitaccen bayani na tarihin gabatar da karatun tafsiri a wannan makaranta ta Darul Hadith Salafiyya dan haka wannan tafsiri da muke gabatarwa shine tafsirin da malam ya asalin fara gabatar da shi tun daga markazu Salafiyya dake Tudun Wada har bayan gina wannan makaranta malam ya dawo ya ci gaba da waɗannan karatuttuka wato asalin anan kamar yadda kuka ji malam ke gabatar da waɗannan karatuttuka yayi bayanin tsari da manhaji da tafarki da zai bi gurin fassara waɗannan ayoyin na alqur'ani yayi bayanin cewa ba wani tafsiri ne kwaya ɗaya zai rike ya dogara da shi ba ko a ce rike raddul azhan ila ma'anil qur'an da babban malami al-sheikh qadi qudat Nigeria al-sheikh Abubakar Mahmud Gumi ko kuma yace zai rike tafsirin Ibn Kathir ko tafsirin Mahasinut Ta'wil na Jamaluddin al-Qasimi ko Ma'alimut Tanzil na al-Imam al-Baghawi ko wani tafsiri da malamai suka rubuta inna ma zai dauki al-Qur'ani ne zai fassara shi da fassarorin da malamai suka yi mishi tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa kan tabi'ai da waɗanda suka bi bayan su yana mai dogaro da Allah tare da dauko wasu littafai imma na tafsirin imma na tarihi imma na aqida imma na lugha waɗannan sune tsarin da malam yayi alƙawari zai gudanar da wannan karatu na tafsirin alqur'ani game da ayoyi na fiqhu malam yayi alƙawari zai dogara da littafin wato asalin al-imamu Muhammad ibn Ahmad Abi Abdullah Abi Bakr al-Qurtubi kama da ayoyin da suka shafi fiqhu da abubuwan da suka shafi ibadat malam yayi alƙawari zai dogara da wannan littafi a fage na fiqhu ba na aqida ba kamar yadda malam yayi bayani fage na fiqhu ba na aqida ba saboda wannan malami kamar yadda muka shafadi a kullun malami ne da ya samu matsala yar kadan game da abin da ya shafi wato janibi na aqida musamman fassara ayatus sifat ina fata mun fahimta game da abin da ya shafi aqida malam bai fadi wani takamamman tafsiri da zai asalin dogara da shi gurin fassara ayoyi na aqida ba sai dai wato malam ya kallura wasu littafai ne suka dace da mas'ala kaza da aya take dauke da su take tattauna su malam zai dauko zai bayani kuma zai fassara zai ishara zuwa ga littafin in ma hali ya samu to yakan yi photostat ya ba ƴan uwa dalibai su samu wato asalin copy ina fata mun fahimta waɗannan bayanan suna da matukar muhimmanci musamman da kake sauraron waɗannan karatuttuka ka koma ka saurari muqaddima ta tafsirin alqur'ani da malam ya gabatar a wato asalin markazu salafiyya kamar yadda nace malam shi yake gabatar da wannan tafsiri a lokacin rayuwar shi me ja mishi baki na farko shine babban malamin mu al-sheikh Muhammad Nur Yahya al-Qurami Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shine wanda ya fara ja mishi baki musamman a bisa wannan tsari na biyu wato tsari na ƙarshe na tafsirin alqur'ani da malam ya gudano akai bayan malam wato asalin Yahya ya rasu sai malam Salisu ya dawo ya ci gaba da jawo malam baki na tafsirin alqur'ani bayan shi ma ya samu admission a makaranta ta Jami'atul Islamiyya dake Madina sai wato ya zanto ni aka ayyana a matsayin wanda zan ci gaba da jama malam baki na tafsirin alqur'ani mai girma bayan malam ya rasu abin da ya tabbata Allah madaukakin sarki ya kaddari jingina min wato isnadin min tafsirin alqur'ani a wannan makaranta shekarar da ta wuce ita ce shekara ta farko da Allah ya kaddari muka fara gabatar da tafsirin alqur'ani anan Allah ya taimake mu ya dafa mana ya ba mu gudunmawa mun gabatar da waɗannan karatuttuka kamar yadda aka saba gudanarwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da taimakon mu waɗannan bayanan nayi mana su ne dan su zame mana matashiya game da bayani na tarihin wannan tafsiri na alqur'ani da malam yake gabatarwa wanda bayan rasuwar shi muka ci gaba da gabatarwa abu na biyu ina so na gabatar da uzuri zuwa ga ƴan uwa wannan tsari na gabatar da karatu na tafsiri musamman a cikin watan azumi ko da ba a watan azumi ba jama'a yana daga cikin manhajin mu ahlus sunna salafiyya shine dukkan abinda zamu karantar da kai to banda karatu da Allah madaukakin sarki ya kaddar mun dan sani dan kadan Allah madaukakin sarki ya kaddar malam ya tara mana littafai kuma ya zo na ya karantar dan haka shi kanshi idan watan ramadana ya zo dawowa yake cikin littafan tafsirin alqur'ani da ulumul qur'an da qira'at babu abin da yake sai nazari da bincike da kuma gabatar da karatuttuka wannan haka dabi'ar malamai take ba wai shi ba ya sha fada mana cewa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi idan watan Ramadan ya kama to yakan dakatar da duk wasu karatuttuka da yake sannan yana sako da littattafan tafsirin shi gaba dai sai ya zan a cikin watan azumi to a cikin su zai ta dabdala idan malami kaman mallam Abubakar Mahmud Gumi da ya zanto malami bijinin malami mujtahidi kwararre wanda duk duniya ta ji labarin shi in ya tashi gabatar da alqur'ani wato tafsirin alqur'ani ga tsarin da yake bi me kake tunani game da kananan dalibai sigharu tullabil ilmi irmu kenan wannan yana da buƙatar wato zama da nazari da bincike da tambaya tare da dakatar da wasu abubuwa da shagaltuwa da shi kanshi tafsirin kadai wannan shine wato asalin tsari na manhajin mu ina fata mun fahimta in mallam Gumi ya so tunda shi ya rubuta Raddul Azhani zai iya daukowa ya ci gaba da tafsirin shi baya bukatan sai yayi nazari baya bukatan sai ya duba ko sai yayi kaza to amma da yake tsari na ilimi ya hukunta dukkan sa'ad da zaka gabatar da wani abu da ka saba gabatar da shi to sai ka jaddada bincike sai ka ƙara nazari dan ta iya yuwa wani abu da bai bayyanar maka ba a jiya a yau ya bayyanar maka abinda ka fahimce shi a kaikaice a jiya da shekaran jiya a yanzu sai ka gano daidai din shi dan haka ina gabatar da uzuri zuwa ga ƴan uwa a yi hakuri da Allah duk sa'ad da muka tashi karatun tafsirin alqur'ani yadda muka hadu manufar ta zamto ta sauraron karatu to da an tashi da Allah jama'a kowa sai ya tafi kuma sai ya kama harkokin gaban shi muna ganin waɗannan abubuwan su ne za su tsare mana wato asalin tsari da manhaji da muke akai na gabatar da karatuttuka muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya dafa mana ya shige mana gaba ya mana jagoranci kamar yadda na fadi muna karatu a sura ta 2 daga cikin jeren giyar surorin alqur'ani suratul baqara surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina mun kwana a aya ta 273 فَدَنْ أَلَّا مَدُوكَ كِنْ سَرِكِي لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا إِذَنْ يَنْ أُوَا بَسُمَنْتَا بَمُنْفَسَّرَ وَدَنَّنْ آيُوِي قُدَابِيُ da wannan aya da wacce take kafin ita fadin Allah laysa alayka hudahum mun tattauna mafi yawancin masaloli da ayoyin suke dauke da su inma a yau zamu ƙara ke wato tattauna masail da fitar da fawaid din da zamu amfana da su na tarbiya a cikin waɗannan ayoyin amma kafin nan mallan zai maimaito mana tun daga fadin Allah a aya ta 272 laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha mallan bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamdihi wa lahi wa nafsi ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وأنتم لا تظلمون
Ubangiji ta'ala yace laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha, shiryarka ba a hannun ba shiryar su ba a hannunka take ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a wakilta ka ka shiryar da su ba shiriya ta datarwa, walakin Allah yahdi man yasha, sai dai Allah shike shiryar da wanda ya so. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ, duk abinda kuka ciyar na alkhairi na dukiya na dangin ciyarwa to kanku kuka yi wa. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, haka kuma ba za ku ciyar ba sai dan neman fuskar Allah. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, haka duk abinda kuka ciyar na dukiya, يُوَفَّى إِلَيْكُمْ, Allah zai cika muku ladan wannan ciyarwa da kuka yi. Wa antum la tuflamun, ba za a zalunce ku ba ta hanyar tauye muku wani alkhairi da kuka yi, dukiya da kuka diba kuka ciyar, Allah madaukakin sarki zai tattalar muku ladan, ba za a zalunce ku ba. Wannan ciyarwa za ku yi ta ne lil fuqara, za ku ciyar da mabukata ne, alladhina uhsiru fi sabilillah, wadanda aka katange su aka tsare su don yin aiki saboda Allah, imma karantarwa, imma jihadi, imma da'awa, imma yada addini, uhsiru fi sabilillah, an dora musu wani nauyi na jama'a musulmi, suna aiki saboda Allah madaukakin sarki. Allah yace la yastati'una darban fil ardi, wannan aiki da suke fi sabilillah, aiki da suke na karantarwa da da'awa da yada addini, ya hana su yin tafiya dan kasuwanci fil ardi, a cikin ƙasa ba sa iya fita su fatauci, ba sa iya neman kuɗi, ba sa iya yin sana'a, saboda an jibge su da nauyi da takalif na mutane. Duk da haka yahsabuhumul jahilu aghniya, wanda ya jahilci halin da suke a ciki na rashi da talauci da kunci, sai ya zaci ai mawadata ne, minat ta'affufi, saboda kamewa da suke, ba su roko, ta'arifuhum bisimahum, in ka lura da kyau ka lura da su za ka gane su da alamomi da ka iya bayyana tattare da su, alama ta yunwa, alama ta rama, alama ta kunci, alama ta rashin walwala, ko kuma alama ta sanya kaya waɗanda suke ya gaggu. Ta'arifuhum bisimahum, la yas'aluna an-nasa ilhafa, ba su roƙon mutane ballantana naci ya biyo baya, ba sa roko, ba sa naci. Allah sai yace wa ma tunfiqu min khairin, duk abinda kuka ciyar na alkhairi na dukiya, fa inna Allaha bihi alim, lalle Allah yana sane da wannan aiki da kuka yi, kuma zai ba ku lada, cikakken lada wanda yake daidai da irin aikin ku. Waɗannan ayoyi mun fassara su, kuma mun tattauna mas'aloli da ke ƙarƙashin su, a inda muka karanto daga tafsirin al-Imam al-Qurtubi a wato mujalladi na 4 a shafi na 271, a inda al-Imam al-Qurtubi yace a ƙarƙashin wannan aya ta ƙarshe akwai mas'aloli guda 10. Mun ji mas'ala ta farko, a inda muka ji cewa wannan ciyarwa za a yi ta ne ga waɗanda suke mabukata ne, kinan waɗanda sunan al-fuqara bi dabbaku akan su ba, ba za a ciyar da su ba. Mun ji mas'ala ta biyu, fadin Allah da yace yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf al-imam al-qurtubi yace wadannan mabukata wanda bai san halin da suke a ciki ba sai ya zaci ai mawadata ne saboda kamewa da suke saboda rashin roko ba su yin bara ba su tambaya inna ma sun dogara ne ga Allah sannan mun ji a ƙarƙashin wannan matsala ta biyu mallan yace wannan gaba dalili ne akan cewa matukar mutun yana cikin bukata to lallai za a debi sadaka a bashi ba tare da an lura da irin kayan da yake sanye da su ba matukar mabukaci ne to za a dauka a bashi matsala ta uku mallan ya bayyana mana ƙarƙashin fadin Allah da yace ta'arifuhum bisimahum a ƙarƙashin wannan gaba yace akwai dalili akan cewa ana iya a gina hukunci akan alama a gina hukunci akan alama yanzu me yasa a iya daukar dukiya a baiwa talaka mabukaci koda yana da tufafi masu kyau shine ta'arifuhum bisimahum za a fahimce su da alamar da suke dauke da ita yunwa ta bayyana tattare da shi alama ta rashi da talauci to ba za a lura da wasu irin kaya yake dauke da su ba wannan alamar za a lura sai a ɗebi dukiya ta sadaka sai a bashi ina fata mun fahimta a ƙarƙashin wannan matsalar mallan ya kafa mana wasu ka'idodi cewa da za a tsinci gawa a garin musulmi amma sai aka ganta da alama ta wato ba musulmi ba alama ta wato a tsinci gawa a ganta da cross a wuya misali an gane kasa ce ta musulmi sai aka ga gawa amma da cross a wuya yanzu wannan alama ce da take bayyana cewa wannan gawar ba ta musulmi bace kinan ba za a yi mishi sallah ba za a binne shi a makabartar musulmi ba ba za a yi tarahumi da istighfari gare shi wato ba za a nema mishi gafarar Allah ba da me aka gina hukunci sai ka ce da alama ina fata mun fahimta to sannan matsala ta hudu mallan ya bayyana mana ƙarƙashin fadin Allah madaukakin sarki da yace la yasaluna an-nasa ilhafa malamai sun yi maganganu biyu game da wannan gaba shin ba sa tambayar mutane ne gaba dai ta yadda sun dogara ga Allah ba su roko ba su tambaya ba sa neman a taimake su ko da kankani balle ne yawa ko kuwa a suna roko suna tambaya amma ba sa naci to malamai sun yi maganganu biyu maganar farko wasu suka ce ai gaba ɗaya ma ba sa roko ba sa tambaya sun dogara ne ga Allah madaukakin sarki dan haka duk rashi komin yunwa komin talauci komin kunci to ba sa cewa a ba su a taimake su malaman da suka tafi akan wannan akwai al-Imam Tabari a cikin tafsirin shi da al-Imam Zajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta musu wannan fatawa ko wannan fassara da suka tafi akan ta ita ce jumhurun malaman tafsiri suka tafi akai wanda wato ni kaina nafi gamsuwa da ita magana ta biyu wasu malabe suka ce a suna tambaya amma naci ne ba sa yi da haka in sun yi tambaya daya suka yi tambaya suka roka na biyu in suka yi na uku ba su ƙara roko ba su ƙara tambaya ma'ana suna tambaya amma ba su naci a ƙarƙashin wannan akwai hadisi da mallan Qurtubi ya kawo mun karanta su a karatun da ya gabata waɗanda suke nuni akan cewa duk wanda yayi roko duk wanda yayi tambaya ta a taimake shi a bashi kuɗi a bashi matukar yana da abin da ya kai ukiya daya ko abin da ya kai wato kima na ukiya daya wato dirhami 40 wanda alisafin naira da kuɗi namu na Najeriya kamar kace kimanin naira 2000
da 840 da wani abu. Duk wanda yayi roko yayi tambaya yana da adadin wannan kudin. Annabi ya ce to yayi ilhafi, yayi naci. Ina fata mun fahimta. Mun karanta waɗannan mas'aloli gaba ɗaya jama'a, wanda mun karanta mas'ala ta 6 inda malam ya nakalto mana maganar da aka samu daga babban malami Ibn Abdul Barri An-Numari Al-Andalusi. Yake cewa yana daga cikin abubuwa mafi kyawu da aka ruwaito na amsoshi da malaman fiqhu suka bayar game da ma'anar bara da roko da kuma zargi da karhanci da malamai suka bayyana na bara da mazhaba ta malamai masu taka tsantsan. Malai ya ce maganganu da fatawoyi da aka samu daga babban malamin musulunci limamin ahlus sunna wal jama'a baban Abdullahi Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi, an tambayi Imam Ahmad game da roko, game da bara, aka ce yaushe ta halatta. Imam Ahmad ya ce bara da roko ya halatta ne mutun yayi idan ya zambe da abin da zai ci da sahe, haka da maraice, baka da abincin sahe, baka da na dare, to ya halatta ka iya cewa a baka. Inji Imam Ahmad ya gina wannan fatawa ta shi ne a ƙarƙashin hadisin da shi kanshi ya ruwaita a cikin Musnad, da hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito daga sahabi Sahal ibn al-Hanbaliya. Ina fata mun fahimta. Aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi yayi bayani, aka tambaye shi aka ce menene abin da zai wadatar da mutum da zai hana shi ya tare shi daga roko. Annabi ya ce ma yughaddihi wa ma yu'ashihi, abinda zaka ci da safe, abinda zaka ci da yamma, matukar kana da shi to ba daidai bane kai bara kai roko. Ina fata an gane. An tambayi Imam Ahmad tambaya ta biyu aka ce to idan ya kame fa bai yi roko ba koda yana da wannan bukata. Imam Ahmad ya ce hakan shi yafi alkhairi a gare shi. Imam Ahmad ya ce ban yi tsammanin akwai wani da yunwa za ta kashe shi ba. Allah zai zo mishi da arzikin shi, dan arzikin kowa yana wurin Allah ne. Ina fata mun fahimta. Imam Ahmad sai ya ambaci hadisi ingantacce da al-Imam Ahmad da Bukhari suka ruwaito daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, yace annabi ya ce manista'affa a'affahu Allah, duk wanda ya kame Allah sai ya wadatar da shi. Sannan sai Imam Ahmad ya ƙara karfafar fatawar shi da hadisin da Imam Ahmad da Ibn Hibban suka ruwaito daga sahabi Abu Dharr al-Ghifari, yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ta'affaf, ka kame, kada kai roko, kada kai bara. Ina fata an fahimta. Aka tambayi Imam Ahmad fatawa ta uku aka ce Imam Abubakar al-Khallal yace ya ji an tambayi Imam Ahmad game da mutumin da bai da abin da zai ci, shin zai tambayi mutane ne yayi bara da roko ko kuwa zai ci mushe ne? Imam Ahmad sai yace ya ci mushe, alhalin yana da wanda zai tambaye shi, ma'ana bai kamata ya ci mushe ba. Ina fata mun fahimta. Ga mushe, ga wanda zaka tambaya ya baka abin da zaka ci, to ba ka ci mushe ba. Ina fata an gane. To sanan fatawa ta hudu aka tambayi Imam Ahmad aka ce ko shin ka iya yi ma wanin ka bara, ka roka ma wanin ka a taimake shi, kamar ka ce jama'a ga wani bai da abin da zai ci a diba a bashi. Imam Ahmad ya ce aka bai halatta ba, sai dai zai yi jirwaye mai kamar wanka, ba zai ce jama'a ku diba ku bashi ba, sai dai ya ce jama'a ga dan uwanku na cikin bukata. Ina fata mun fahimta. Ma'ana ba zai ce jama'a ku diba ku bashi ba, dan
in har ba daidai bane ka roka wa kanka fa min babi aula ya zan ba daidai bane kai ma wanin ka bara. Ina fata mun fahimta dan haka gashi nan dai aka yi ta tambayin Imamu Ahmad fatawoyi ne da dukkan su mun karanta su a karatun da ya gabata dan haka lalle ka je ka koma ka bincike su. Sannan mas'ala ta bakwai aka ce idan har dukiya ta zo maka ba tare da ka roƙa ba, baka ƙwalla farai ba, baka sa rai wani zai baka ba, sai aka kawo aka baka, ya halatta ka karba ko bai halatta ba? Malamai suka ce ya halatta. Dalili akan haka hadithin Sayyidina Umar, hadithin da Abdullahi dan Umar ya ruwaita daga mahaifin shi. Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana aiko min da kyauta sai nace a bai wa wanda ya fi ni bukata. Wata rana annabi da ya bani na fada mishi haka, annabi sai yace da ni, ka karba ya Umar, ka karba duk abin da yazo maka na wannan dukiya, baka kwalla farai ba, baka roka ba, baka tambaya ba, ka karba in yaso ka saka a dukiyarka ko kuma kai sadaka da shi. Ina fata mun fahimta. Kenan idan aka kawo kyauta aka baka, ya halatta ka karba. Ina fata mun fahimta. Allahumma sai in kana gudun wata fitina za ta biyo bayan wannan kyauta da aka baka. Dan ya kamata kuma mu lura da kyau. Akan ɗebi kyauta ta kuɗaɗe da filaye da gidaje da kujerun aikin hajji, ana baiwa malamai don a saye bakunansu da aƙidunsu. Ya kamata mu san wannan, kada mu jahilci wannan. In ka tabbatar kyautar nan da aka kawo aka baka toshiyar baki ce, cin hanci ne, saboda in siyasa ta zo a ji ka yi shiru, ko in siyasa ta zo a ji ka goyi bayan suwani da suwani, to lalle wannan a matsayin ka na da'iya, a matsayin ka na malami, to kai kuma ba daidai bane ka karba, saboda maslaha ta addinin ka da al'ummarka. Ina fata mun fahimci wannan. Mu kiyaye wannan ka'idar, tana da muhimmanci. Akwai da'awoyi da yawa da aka rusa na matasan ahlus sunna ta irin wannan hanyar. Matashi zai tashi yana wa'azi, yana karantarwa, duk wani hadisi da ya gani to sai ya kutsa ta cikin shi, sai ya tsage ta, sai ya fayyace gaskiya akan kowaye. To amma da an ji wani gwamna dan siyasa ya ziyarce shi, da wani ya bashi, da wani ya bashi, sai ka ji fatawar shi ta canza. Ku tuna da abubuwan da suka yi ta faruwa a 2011 election. Ku tuna, shin daidai ne a zaɓi kafiri ko ba daidai bane? Malami ya fatawa ya ce ba daidai bane. Da wani babban dan siyasa ya ziyarce shi, yayi sallar juma'a a masallacin shi, suka dan kebe, suka dan tattauna ta minti 2 zuwa 5, fatawar shi sai ta canza. Sai ya koma yana to ai in ma an ce zaben Kirista kafirci ne, to ai kafircin ma iri biyu ne, ai akwai kufurin dula kufurin, akwai al-kufurul asghar, akwai kufurul akbar, to ai wannan asghar din ne, ai kaza, ai kaza, ai kaza. Musamman masu da'awa su kula da wannan, saboda akwai matsala jama'a. Malami zai tashi tun daga sa'ar da yake neman ilimi, yana dalibin ilimi, zai tashi a kuje, zai shawuya wurin neman ilimi jama'a, ya buga can, ya buga can, ya kare rayuwar shi da ta iyalin shi a gidan haya, ƴaƴan shi a watse, a tarwatse. Sai bayan Allah ya rufa mishi asiri, Allah ya kawo mishi dauki da agaji, an ji labarin shi, sai wasu masu kudi ko ƴan siyasa sai su danno mishi, suna so su mallake shi. Sai ya ce ai akar makalla, ga wata zakka ta 5 million akaramaka Allah ai ga wata sadaka to a taya mu da addu'a to ai kaza ya baka ne dan ya rusa ka ya baka ne dan ya rusa ka dan haka sai jama'a mu taka tsantsan musamman matasa masu da'awa kayi kokari ka takaitu da abinda Allah madaukakin sarki ya azurta ka da shi da haka ne zaka iya da'awa ta gaskiya da haka ne zaka iya fadawa al'umma abinda suke bukata ba abinda wani da wani da wani suke bukata ba ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace da haka jama'a mun karkare waɗannan wato waɗannan masail da ke karkashin waɗannan ayoyi a yau jama'a zamu karkare fawaid din da darussan da zamu amfana da su a cikin waɗannan ayoyin dan jama'a ba kadai tafsirin alqur'ani muke yi ba ma'ana muna tafsiri ne tare da fitar da darussa tare da fitar da fa'idodi da zamu dabbaka su a rayuwar mu ta yau da kullun dan rayuwar mu ta haske kamar yadda rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta haske saboda riko da alqur'ani wasu darussa ne zamu amfana da su a cikin waɗannan ayoyin malamai suka ce fasi hadal mawdu'i wa ghayriha ay mawdu'il infaqi min alfawaid ghayra ma taqaddama ma ya'ati na daga cikin darussa da fa'idodi da zamu amfana da su a wannan mawdu'i na karanta ayoyin da ke kwadaitar da musulmi game da sadaka game da ciyarwa fa'idar da zamu amfana da su banda waɗanda suka gabata wannan waɗannan ayoyi suna tabbatar da fa'ida ta farko isbatu hidayatillahi li'ibadihil mu'minina wannan aya tana tabbatar da shiryarwar da Allah yake wa bayin shi mu'minai mana Allah shike shiryar da bayin shi duk wanda Allah ya nufe shi da shiriya shine shiryayye wanda Allah ya nufe shi da bata to batacce ne koda duk duniya ta so ya shiryi ya zama mutumin kirki dan haka wannan na nuna mana shiriya to a hannun Allah take babu wani cikin annabawa babu wani cikin mala'iku babu wani cikin wato waliyai da bayin Allah da aljanu da yake iya mallakar shiryarwa shiryarwa ta datarwa in ba Allah madaukakin sarki ba inda da wani na da mallakar shiriya jama'a da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma a ayar Allah cewa laysa alayka hudahum a wata aya Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wannan na nuna mana shiriya a hannun Allah take haka bata ita ma a hannun Allah take duk wanda Allah ya nufe shi da bata kai wa'azi ka karantar ka fadakar kai laushin murya kai da'awa billati hiya ahsan yana nan akan bata saboda Allah bai nufe shi da shiriya ba Allah ka shiryar da mu wa fihi raddun ala al-mu'tazilati wal qadariyya a wannan gaba a wannan fa'ida akwai mayar da martani ga mu'tazilawa da qadariyyawa waɗanda ke cewa kadai Allah na da iko ne akan shiryarwa ba batarwa ba jama'a kun gane shiryarwa kadai Allah ke da iko akai ba batarwa ba a ƙarƙashin wannan maganar ita ce duk wanda kaga ya bata to yafi ƙarfin Allah ne wannan magana ta su ta kai matuƙa wurin mu ne Allah shike shiryarwa in kaga Allah ya shiryar da kai to falala ce ta Allah Allah shike batarwa idan kaga ya batar da wani da wani to akwai hikima a cikin haka ka gano ko baka gano ba ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu asaniya fa'ida ta biyu fa fiha fadilatul infaqi fi sabilillah a cikin waɗannan ayoyi akwai bayani game da falalar ciyarwa saboda Allah wal hasi ala infaqil khair sana a cikin waɗannan ayoyi akwai kwadaitar da musulmi
akwai zaburar da musulmi lallai ne musulmi su tsayu da ciyarwa su debi dukiyar su su ciyar su taimaki ƴan uwan su da addinin musulunci da shi waɗannan ayoyi suna fadakar da mu da haka kaga ga watan ramadan ya kama yau ɗaya ga watan ramadan kamar yadda muka fadi kudin nan naka ka fito da su ka ciyar da masu azumi ka taimaki bayin Allah jama'a al'umma suna cikin yunwa da talauci da kuncin rayuwa wani ya dauki azumi bai yi sahur ba wani ruwa ya sha wani yana dauke da azumi a yanzu bai san abin da zai ci anjima ba a cikin hadisi annabi kuma cewa yake sallallahu alaihi wasallama ku ento kanku daga wuta koda da tsagun rabin dabino ne tsagun rabin dabino na san abin da ka mallaka ya fi haka abin da kake da shi ya isa a iya ciyar da mutum 50 mutum 60 mutum 100 a iya ciyar da su ai iftarin su to lalle kai haka idan kai haka kana da lada irin na azumin da suka yi ina fata mun fahimta asalisa fa'ida ta uku wa minha annal muttasifina bihadhihi al-awsaf hum ahaqqun nas bil infaq waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa lallai waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi da muka ambata a baya siffofi guda shida an tare su ba sa sana'ar komi ba sa kasuwanci ba su bude shago ba ba sa kaza to lallai waɗannan to su ne ahaqqun nas bil infaq su suka fi cancanta da a ɗebi dukiya a ciyar da su ba mawadata ba jama'a wanda yake da shi kam sai dai ya ɗebo daga nashi ya bayar amma waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi guda shida sifa ta farko ukhsiru fi sabilillah sifa ta biyu la yastati'una darban fil ard ba su iya fatauci ba su iya neman kuɗi ba su iya kasuwanci saboda tare buƙatu na al'umma sun zo na suna karantar da al'umma ga malamai ne in ka shiga waɗannan wato lunguna namu na ƙasashen Hausa da sauran ƙasashe na duniya zaka je ka tarar da malami ya tasa wasu ɗalibai yana ta karantar da su alkur'ani sana'ar me yake yi babu me yake yi bai iya tafiya saboda kun kawo ƴaƴanku yana karantar muku da su yana musu tarbiya la yastati'una darban fil ard na fata mun fahimta irin waɗannan su ne ya wajaba a diba a ba su sadaka ba masu kuɗi mawadata ba jama'a to amma ba a ba su ga malaman allo nan babu anguwar da zaka shiga musamman anguwanni na gargajiya ba irin waɗannan anguwanni na layout GRA da kan ba irin waɗannan ba waɗancan zaka ga da wuya kaga anguwa babu malami da ya zauna yake karantarwa yana da wuyan gaske ina jin haka ne idan an kawo sadaka a dauka a kai mishi sai kaga ba za a kai ba sai wani da aka ji muryar shi ta fita saboda in an zo kanfe za a ce ya ce kaza an ce ka ce sai kaga an dauka an bashi wancan da ya kamata a ba fa sai kaga an yi ihmalin shi ya zama muhmal ba ta shi ake ba ukhsiru fi sabilillah sifata wato asalin uku yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf sun kame ba sa roko sai aka zaci ai mawadata ne aka zaci mawadata ne dan haka su ya kamata a diba a ba su ta'arifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ibn al-qayyim a cikin bada'i'ut tafsir yace fa hadhihi sittu sifatin sifofi ne guda shida waɗanda duk wanda ya cika su fa huwa ahaqqun nas bil infaqi shi ya kamata a ɗebi dukiya a ɗauki sadaka a bashi a ciyar da shi ina fata mun fahimta ar-rabi'a fa'ida ta hudu fa fiha al-isharatu ila anna al-asfara min asbab at-takassub wal-ghina a cikin waɗannan ayoyi akwai ishara cewa tafiya a ban ƙasa tafiye tafiye fatauci ka je wannan ƙasa ka je wannan gari waɗannan tafiye tafiye na daga cikin sabubba na samun duciya sabubba na samun kuɗi a wato asalin duniya kuma sabubba ne na wadata ina fata mun fahimta ma'ana fatauci da tafiye tafiye yana daga cikin abubuwan da ke samarwa mai shi kuɗi yana daga cikin abubuwan da ke samarwa ma'abocin shi wayewar kai game da kasuwanci me za a siya a gari kaza in an kai gari kaza a samu riba me za a siyo daga nan a kai can ina fata mun fahimta in ka sai waken suya daga nan in ka kai kudanci in ka sai hatsi ka kai kudanci zaka samu riba haka ne in ka siyo kaza daga can ka kawo nan nan kuma ana da buƙatar abin da ba shi anan amma akwai a can me zai samar maka da wannan wayewar shine al-asfar tafiye tafiye ad-darbu fil ardi ina fata mun fahimta shi yasa ƴan kasuwa hatta masu neman ilimi hatta masu son bude ido hatta ƴan siyasa hatta masu neman gyara da masu kawo kokarin kawo daidai to zaka ga sukan bi garuruka su je gari kaza su je kasa kaza a je ai marketing survey ina fata mun fahimta a duba kaza me ake da bukata anan can me suke da bukata kai kuma garin ku me suke da bukata ina fata an gane dan haka tafiya ga me neman kuɗi to na da matukar muhimmanci ƴan kasuwa ku lura da wannan ina fata an gane to sa'an nan dalibai masu neman ilimi akwai ar-rihlatu fi talabil ilmi tintini malaman hadisi suna da wannan khatibul baghdadi yana da littafi ar-rihla fi talabil ilm wato tafiye tafiye tafiyayya ka bar kasar ku ka bar garin ku ka tafi wata kasa don neman ilimi don ka hadu da malamai don ka kanka ya waye ina fata mun fahimta saboda malamin da yake takura a gari guda ko a kasar su ko a lungun anguwar su to zaka ji fatawoyin shi sun sha bamban da malamin da yayi yawo ya hadu da malaman duniya dan haka akwai fa'ida kwarai da gaske game da tafiye tafiye musamman ga daliban ilimi ina fata mun fahimta yana daga cikin manufofin malam Albani yace wata rana in Allah ya azurta mu mun samu kuɗi to za mu samar da jirgin sama a ɗebi daliban ilimi su je su haɗu da malaman duniya malami kaza da kake jin shi a littafi ya rubuta kaza ya rubuta kaza sai a kai ka ga ka gashi ka ganshi ya ganka ka tambaye shi ya baka amsa wannan yana daga cikin fawaid na neman ilimi malamai tuntuni suna yi ina fata mun fahimta dan haka a matsayinka na dalibi duk inda ka je ka juya ka natsu da kyau ka auna wani malami ne ke wannan kasar yi kokari ka hadu da shi ka haska ku da haske na ilimi da Allah ya bashi haka malam Albani yake faɗa mana za a gama aikin hajji ya je gurin wannan ya je nan ya je nan ya je majalisi nan a daidai sa'ar da wani yana kwance wani ya tafi yana hada kayan aure wani yana kaza wani yana kaza ina fata mun fahimta dan haka jama'a tafiye tafiye suna na daga cikin abin da ke ƙara wayar da tunaninka shi yasa al-Imam Shafi'i kamar yadda yazo a cikin diwanin shi yake rera wasu baitoci game da fa'ida ta tafiye tafiye yace ma fil muqami li zi aqlin wa zi adabin min rahatin fada'il awtan waghtaribi safir تجدعي وبن أمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب يتي كيتا فيا كبرغ رنكو كبرغ أثركو إند كجي زاك ترر دمساير أبند كبري أجدا أغرنكو أساعد كبرنا كتفي ونقولي شيكا يوزس كربيكا يتي إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سالة taba wa in lam yajri lam yatib yace na ga tsayuwar ruwa a guri daya yana lalata ruwa in ruwa na gudana sai ka ji yayi dadi da gardi a baka
in ya tsaya guri ɗaya sai kaga ya lalace jama'a ba haka bane mana kai ma ka tafi mana zaka amfana zaka karu kanka zai bude ina fata mun fahimta inni ra'aytu quful ma'i yufsiduhu in sala taba wa in lam yajri lam yatbi yace inni ra'aytu quful law waqafat fi shamsi bazikatan lamallaha an-nasu min ujumin wa min arabi da rana ta tsaya guri ɗaya ba ta tafiya yace da kowa sai ya gaji da ita ko kuwa dama 12 na rana rana ta tsaya karfe 1 tana nan yadda take karfe 2 3 4 5 12 na dare tana nan ai ba a gaji da ita ko amma in ta kai ta komo sai kaga ana jaddaduwa ana jin dadi yanayin na sabunta ko kuwa yace wal usdu laula firaqul ghabi maftarasat zaki da namun daji in baccin sun bar inda suke sun yi yawo a cikin daji da ba su samu dan kalacin da za su ci ba ko kuwa dama sai ce wal wasahamu laula firaqul qausi lam yasibi mashi in baccin ya bar baka ai da bai samu target din da ake so ya samu ba in an killa shi in ya tafi sai yayi amfani in ya tsaya fa ba zai amfani ba waɗannan na daga cikin abiyatu masu dadi waɗanda suke bayyana mana falala ta tafiya da yawon bude ido amma wanda ya dace da musulunci ba wanda za a je tourism a je bakin teku a je park maza da mata suna wanka daga jerun wanduna da pant wannan haramun ne a musulunci ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka sa mu dace al-khamisa fa'ida ta biyar fa fiha a cikin waɗannan ayoyi annal insana idza tafarraga li talabil ilmi wat ta'limi aw lil jihadi kana jajjadiran bil mauna mutum dan adam idan har ya asalin idza tafarraga li talabil ilmi idan ya dukufa da neman ilimi neman ilimi na addini neman ilimi na rayuwa ya zo nan ne dan ya haddace alqur'ani daura da aka shirya ta kawo shi nan garin tattaruwar malamai wani IVC wani waye wani waye ma'ana neman ilimi ya kawo shi karantarwa ta kawo shi jihadi ne ya kawo shi to irin waɗannan su suka bi dacewa masu kuɗi su ɗebi dukiya su taimake su su ba su abinci su samar musu da wurin zama dan su samu kyakkyawan yanayin da zai ba su dama da natsuwa na su yi karatu in karatu suka zo yi in karantarwa ne su karantar cikin natsuwa ina fata mun fahimta wannan shine abin da ya kamata kasashe irin su Saudiya suna da hukumomi na musamman wato waɗanda suke kafawa dan taimakon ɗaliban ilimi ko dai abinci ko kaza ko kaza ko kaza dan haka in ka tafi baka da matsala to amma a kasashe irin namu masu kuɗi kowa ya rike ni in kaga ana taimakon mutum to wataƙila ya tafi yana karatun digiri ne bana karatu ne na boko ya tafi ne za a bashi kuɗin registration za a bashi amma ba a dauka wanda yazo koyan karatun addini ilimi yazo nema ba sai kaga ba a cika damuwa da shi ba ya zauna yana haddar alqur'ani da kaga ba a cika damuwa da shi ba saboda ai ba registration ba sai aga ba za a diba a bashi ba ina fata mun fahimta wannan fa'ida jama'a mun fahimce ta ne mun amfanu da ita ne a cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa للفقراء الذين احصروا في سبيل الله جماعه طلب العلم با في سبيل الله بني في سبيل الله فائده تشد السادسه ففيها اتيكن ودنن ايوي زامو امفانا ده تيوا ان المساله حرام روقو دبر حرام ني جماعه روقو dabara haramun ne mun yi bayanai gamsassu a karatun da ya gabata mun ji a cikin hadisi hadisin da Muslim ya ruwaito annabi yace innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasatin
roko bata halatta ba sai ga dayan mutane guda uku. Mutumin farko rajulun tahammala hamalatan. Mutum na biyu mutumin da asabathu ja'ihatun fajtahat malahu. Mutumin da andoba ta afko mishi ta cinye dukiyar shi gaba dai. Akai gobara ta cinye gidan shi, shagon shi ya babbake, ba shi da kaya, ba abinci da kiryar tsira da iyalin shi. To wannan ya halatta yayi roko, annabi ya ce ya samu abin da zai ci a cikin shi, ba wai abin da zai tara ba. Ba kamar yadda ake cewa gobara titi a Jasoko. Ina fata mun fahimta. To sannan sai mutum na uku, mutumin da talauci, talauci ya addabe shi, ya rasa yadda zai yi. Amma annabi sai ya ce aka samu mutane uku daga cikin mutanen da yake rayuwa a cikin su, masu hankali da natsuwa da kamun kai, suka yi sheda akan wani jama'a yana cikin bukata, to ya halatta shi ya iya roko, ya iya tambaya. Amma kaga dukkan mutanen da ba dayan ukun nan ba, to haramun ne ya roko jama'a. Dan haka bara da roko da bambadanci jama'a ba musulunci bane, ba musulunci bane, ba musulunci bane, bara ba musulunci bane. Saboda wasu sun dauki bara ta zame musu kamar addini, wasu sun dauki bara ta zame musu hanyar samun abinci, hanyar tarawa, hanyar kaza, hanyar kaza. Wallahi jama'a haramun suke ci. Duk wanda yake bara ba shi daga dayan waɗannan guda uku da annabi ya faɗi a wannan hadisi, jama'a haramun yake ci. Ya kamata ya sani haka annabi ya faɗi, fal yastaqilla aw yastakfir. Garwashin wuta yake kwankwada wa cikin shi, ya rage ya daina ko kada ya daina, ya dai ci gaba ya rage. A cikin hadisi annabi ya ce la tazalul mas'alatu bi ahadikum, dayan ku ba zai gushe ba yana roko, yana bara, hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dayan ku ba zai gushe ba yana roko, yana bara, yana tambaya a taimake shi, a bashi, a bashi, a bashi, har sai ya mutu ya hadu da Allah. A fuskar shi babu kwayar tsoka, tsokar nama ko daya a fuskar shi. Tuni ya cinye ta a duniya, ya takaffafun nas, yana roƙon mutane. Yanzu bara ta zame mana wata wato kamar kaya a makoshi. Yan siyasa su yi bara, malamai su yi bara, matan aure su yi bara, mazan aure su yi bara. Ka fito gidan mai, ka zo zaka sha mai, matan aure ne musulmi zaka ga suna bara. Ka fito banki, musulmi zaka ga suna bara. Ka taho kasuwa, su zaka ga suna bara. Malamai su ma su yi irin tasu barar, su tura text message ko a rubuta takadda ta neman taimako. Wannan bara ce jama'a, ko ai launching dan suna ne kadai ya canza, amma duka hukuncin su ɗaya ne jama'a, bara sunanta. Da launching da duk waɗannan abubuwan jama'a bara ne, ba daidai bane, ba daidai bane. Wasu na cewa ai musulunci ake ginawa, musulunci bai ginu da bara ba, da sadaukarwar musulmi musulunci ya ginu ba da bara ba, ba da bara ba. A sa'ad da annabi ya sauka a garin Madina sallallahu alaihi wasallam, kowa na son annabi ya zo ya kafa masallaci da markazi da gida a filin shi. Annabi sai ya ce da su ku bar wannan taguwar ta, wada'aha fa innaha da'uha fa innaha ma'amuratun. Tafiya take da umarnin Allah, sai da ta tafi ta sauka a wani fili na wasu marayun kabilun Banu Najjar. Waɗannan marayu sai suka ce ai sun barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sai ya ce a'a, saminuni ya Banu Najjar, ku faɗa mun kuɗin filin ku na biya ku. Suka ce a'a, annabi ya ce a'a, ku faɗa mun kuɗin. Suka faɗi, aka ɗebi kuɗin aka bayar. Saboda markazi na farko za a gina a musulunci, ba da bara aka gina shi ba jama'a. To me yasa ga malamai da sunan ahlus sunna suna da'awar sunna amma muna ji suna launching suna neman taimako suna rubutawa suna tura account number suna zuwa offices suna kaza kuma da sunan addini anya wace irin sunna ce wannan kaje ka bi masallatan ahlus sunna dai dai ne ba a neman taimako ba a bara a cikin su ɗan kadan ne kuma kaje ka ga barar da ake yi shin ta wadatar ta bukata ta biya bukatun da ake da su ba ta biya in an tara 150 ko 170 ko 75 a cikin naira 40 gaba ɗaya ya gagu ne dan haka bai isa a zuba mai a generator ba appliances din masallaci kayan wuta bai isa ai maintaining nasu ba ba zai kula a gyara tabarmi da shimfidin masallaci ba ba zai isa ai penti ga masallaci ba a gyara bayin masallaci balle a dan dauki wani abu a bai wa liman ko ladan ba zai isa ba kullun bara ake ana neman taimako in an tashi kuma sai a ce to babu petrol a generator sai ka ji wasu sun tafi suna kunkuni cewa to ladan na cinye kudin masallaci liman na cinyewa musamman in an ga yana sauya kaya ya ƙara sabon aure ya ce da kudin mu ne bayan nawa kuke bayarwa naira 20 naira 5 naira 10 jama'a musulunci bai ginu da bara ba musulunci da sadaukarwa ya ginu dan haka jama'a musulunci ku fahimci waɗannan karatuttukan musulunci bai hana sadaka ba dan musulunci ya kwadaitar game da sadaka an kwadaitar da masu kudi su bayar kai kuma talaka sai aka hana ka roko kaga an kwadaitar da wadancan in sun baka kaga ka samu cikin izza da mutunci ba tare da ka je ka roka ba wannan shine tsari na musulunci ina fata mun fahimta amma a ce a ci gaba da tsarin da ake akai ai tabara masu kudi kuma aki wato zaburar da su game da sadaka da ciyarwa jama'a wannan ba shi bane tarbiya ta musulunci ba shine tsarin musulunci ba ba haka musulmin farko suka gudanu ba musulmin farko sun gudanu ne akan azaburar da masu kudi su yi sadaka talakawa a hakurtar da su kada su yi roko kada su yi bara waɗancan a faɗa musu falalar ciyarwa waɗannan a faɗa musu falalar dogaro ga Allah da kamewa sai kaga al'amarin musulmi ya gyaru jama'a to amma yanzu duk inda kaje zaka ga musulmi ne ke bara abin takeici dan me jama'a arnan kudancin kasan nan ba za su rena mu ba su ce almajiris ba haka suke cewa ba almajiris almajirai ne bara suke yi amma bara fa ba addinin mu bane jama'a dan haka malamai ku ji tsoron Allah ku fito ku faɗa ma mutane gaskiya a karatun da ya gabata nayi ishara zuwa ga littafin riyadus salihin littafi ne da yake karantar da tarbiyyar musulmi a bisa abinda ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya fadi a cikin muqaddimar yace manufar rubuta littafin at-ta'addubu bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin ladabtuwa da abinda ya inganta daga annabin mu shugaban na farko da na ƙarshe ka karanta riyadus salihin zaka ga abwab din da imamu an-nawawi ya kawo babi game da falalar kamewa da falalar dogaro ga Allah ya kawo babin da ke gaba falalar sadaka da kwadaitar da masu kudi su rika sadaka babin gaba ya kawo kyama da munin roko da bara kaga in aka kula da wannan sai kaga an yi regulating abubuwa to amma kullun masu wannan rokon da baran abinda suke fakewa da shi shine yanzu kuna nufin babu sadaka a musulunci sai mu ce akwai sadaka roko ne muka ce babu sai ga waɗanda nasi karara ya bayyana ya halatta su roko kai da kake roko wataƙila kana da miliyan 2 a account kana da filaye kana da gidaje kana da kuma kana roko to haramun ne gare ka ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace as-sabi'a mas'ala ta bakwai isbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala wannan ayoyi suna karantar da mu tabbatar da sifa ta fuska ga Allah madaukakin sarki Allah yana da alwajhu me alwajhu shine fuska fuska ina fata mun fahimta fuska alama yaliqu bi jalalihi fuskar da ta dace da girman Allah ta dace da zatin Allah yaya take ba mu santa ba tambaya game da yaya take shi kanshi tambayar bid'a ne ina fata mun fahimta kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati salafiyyin kama yadda wannan shine madhhaba ta ahli sunna wal jama'a en salafiyya isbatan bila ta'dilin tabbatarwa ba tare da an yi watsi da siffar ba watsi da siffar nau'i biyu ne akwai at-ta'dilu bil kulliya sannan akwai at-tahrif at-tahrifu nau'un min at-ta'dil karkatar da ma'anar a ce al-wajhu ai ba fuska ake nufi ba ana nufin rahama ne wannan tahrifi ne kuma tahrifi darbun min at-ta'dil to sannan da waɗanda suke cewa san ba su ma yadda Allah na da fuska ba balle ai tawili bas yadda Allah na da wajhu ba aqidar mu ita ce Allah na da wajhu Allah na da fuska Allah yana da hannu Allah yana da kafa sai dai irin wanda ya dace da girman shi da zatin shi ba irin nawani da nawana ba dan babu wani cikin halittun Allah da ya kama da Allah Allah ba shi da kini Allah ba shi da tamka rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu saniya Allah yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dan haka Allah yana da fuska tabbatar da Allah na da fuska baya lazum ta kamanta Allah da halittun Allah a cewa ai halittu ma na da fuska to kada a ce Allah na da fuska a ce Allah yana da rahama sai mu ce wannan tawili ne yanzu Allah na da fuska bayi na da fuska sai a ce a ai fuskar bayi irin ta su ce ta halitta fuskar Allah kuma irin tashi ce ta mahalicci ko kun fahimta sai a ce to ai fuska fuska kun kamanta sai a ce ba a kamanta ba yanzu kai fuska fuska kana nufin in aka faɗi fuska baka fahimtar wani abu sai fuska irin taka ko irin tawana ko irin tawani in ka ce yi sai a ce a cikin kwakwalwarka akwai motsuwa kana da hannu ko baka da hannu jama'a agogo na da hannu ko bai da hannu to yanzu aka ce hannun agogo sai kace kai baka fahimtar wani hannu sai irin naka hannun jama'a akwai motsuwa ko babu to na a cikin halittu fa kenan keke na da kafa ko ba ta da kafa kana da kafa ko baka da shi sai kace kafar keke ta ta kare sai wani ya gaza fahimtar kafar keke sai yana kallon kafar shi ko kafar ka yana fahimtar to kafar ka kake nufi sai ce shi abin da yake fahimta kenan jama'a akwai motsuwa ko babu akwai dan haka da aka ce fuska aka ce hannu aka ce kafa aka ce Allah madaukakin sarki ya daidaitu sama da al'arshi sai aka ce irin nashi ba irin na halittu ba to yaya siffar shi take yaya fuskar shi take sai a ce ba wanda ya sani sai Allah dan ba wanda ya taba ganin Allah ballantana ya kwatanta ga yadda yake ga yadda yake a ka'idar aqidar mu kuma ta ahlus sunna to kana kore abubuwa guda hudu game da babul asma'i was sifati kana kore at-tahrif karkatar da ma'ana Allah yace yana da yadu hannu sai kace a kuwa ake nufi wannan darbun min at-ta'wil wat tahrif Allah ya daidaitu yace istawa sai kace istaula Allah yana sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta daya a ƙarshen wato daya bisa uku na ƙarshen dare sai kace a rahamar shi ce take sauka sai mu ce wannan taharifi ne a ka'ida a sifofin Allah sai ka koda taharifi karkatar da ma'anar sifa daga hakikanin lafazin ta zuwa ga wani lafazi a cikin kwakwalwarka kai na biyu sai ka kora at-ta'dil watsi da sifofin Allah watsi da sifofin Allah aqida ce ta mu'tazilawa ba aqida bace ta ahlus sunna abu na uku at-tamthil at-tamthil kamanta Allah da wani cikin halittun shi sai ka kore wa Allah wannan to sannan at-takyif kwatanta Allah kaga kamanta Allah kwatanta Allah akwai bambanci tsakanin kalmomin at-tamthil wa at-takyif at-tamthil yakunu baina shay'ain wa na tamkar wani to tamthil kenan wa na kuwa kace ga yadda yake Allah ya daidaitu ga irin daidaitan ga to wannan takyifi kenan kwatance kenan to Allah ba a kwatanta shi ba a kamanta sifofin shi da na halittun shi kuma ba a kore mishi abin da ya tabbatar wa kanshi kamar yadda ba a karkatar da ma'anar min ghairi taharifin wala ta'tilin wala tamthilin wala tashbihin wala takyifin ina fata mun fahimta dan haka da muka ce Allah na da fuska waɗancan da suke kiran ahlus sunna salafiya da mujassima kutuba kun yi babban laifi ahlus sunna ba mujassima bane mujassima sune waɗanda suke cewa Allah jiki ne Allah yana da hannu irin nawa ne hannun Allah ga tsawon shi ga nauyin shi ga fadin shi ga kazan shi waɗannan sune mujassima ka taba jin mu ahlus sunna mun faɗi wannan ba ma faɗin wannan waɗannan sune mujassima waɗannan sune mushabbiha ahlus sunna salafiya ba mushabbiha bane ba mujassima bane ina fata mun fahimta mun amfana da wannan fa'ida ne a cikin wannan aya da Allah ya ce wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kuma fa ba za ku ciyar ba sai dan neman fuskar Allah Allah na da fuska ko be da fuska yana da fuska isbatan bila ta'dilin wa tanzihan bila tashbihin wala tamthilin na fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace waɗannan sune fawaid din da muka yi alƙawari za mu fitar da su a cikin waɗannan ayoyi guda biyu wato da muka karanta fassarar su a yanzu insha Allah ta'ala gashi lokaci ya taho jama'a muna karatu lokaci ya kure sai dai ina ganin zamu falan zai karanta mana aya ta 274 mu karanta ta gobe in Allah ya kai mu da izinin Allah mu fassara ta mu yi bayani game da ita mu fito da abubuwan da ke ciki sa'annan sai mu dora mu ci gaba malami Allah ya ce
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل للي ودن دا سكي تير دا دوكي وينسو سكي إيبا سكي تير دا دوكي وينسو بالليل والنهار داري درانا سرا وعلانيا أسرا تي أبوه wa alaniyatan sannan a bayyane irin waɗannan falahum ajruhum inda rabbihim lallai suna da ladan su da Allah ya tattalar musu a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim kuma ba su cikin tsoro na abin da za su tarar a lahira na sakamako wala hum yahzanuna, kuma ba za su bakin cikin abinda suka mutu suka bari a duniya na ƴaƴa da dukiya da mata da kaza ba. Ma'ana duniya da lahira, lahira ba tsoro, a duniya kuma babu bakin ciki. Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu. Fadin Allah da yace yunfiquna amwalahum, fadin da yace amwalahum, akwai karina da ke tabbatar da alkhairu a cikin waɗancan ayoyi. Al-amwalu ake nufi, wama tunfiqu min khairin, wama tunfiqu min khairin, da Allah yayi ta maimaitawa. In ba ku manta ba, mun dauko asarin wani tabi'i, in ban manta ba, Ikrima Maula ibn Abbas, a inda yace al kullul khairi fil qur'ani fa huwa bi ma'ana al mal, yace duk kalmar da tazo alkhairu a qur'ani to dukiya ake nufi. Kaga wannan ayar tana ikkarina ne akan, tunda ayar ta zo ne fi siyaqi alhaf 'ala al-infaq, zaburarwa game da ciyarwa. Kenan alkhairu a can dukiya ake nufi, kudi ake nufi jama'a, kudi, kudi, tsabar kudi da kadara, gidaje, filaye, gonaki, motoci, su ake nufi jama'a. Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layl, suke ciyar da dukiyoyinsu cikin dare, wannahari, haka cikin yini, dare da rana. Allah sai ya gabatar da ambaton dare akan rana, an gane, sirran asirranta a boye, wa alaniyatan, haka a bayyane. Allah sai ya gabatar da sirran akan alaniyatan, kama qaddama al-infaq bil-layli 'ala al-infaq bin-nahar, wannan na nuna mana fadlul infaqi bil layli sirran shine aula wa ahara, wanda ke biye da shi kuma shine al infaq bin nahar wa alaniyatan. Ina fata mun fahimta, wannan na daga cikin hikimomi da kwarewa ta alqur'ani. Allah madaukakin sarki ce falahum ajruhum inda rabbihim, lallai suna da ladan su a wurin ubangijin su, wala khawfun alaihim, kuma ba su cikin tsoro na me za su tarar a lahira, azaba ko ni'ima, aljanna ko wuta, ba su cikin wannan tsoron. Allah zai amintar da su, Allah zai aiko mala'iku su ne musu kyakkyawan albishir, Allah ta khafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna. Haka Allah zai musu albishir, sai kaga ga mutumin kirki, bawan Allah, salihi, yana kwance zai rasu, amma ba shi cikin furgici da tashin hankali ko miskala zarrati, yana cikin farin ciki, bai rude ba, bai fita hayyacin shi ba, dukkan waɗanda ke kewaye da shi yana sane da su, ya san su, yana iya gane su. Allahu akbar. Jama'a, wannan ita ce irin mutuwar da babban malaminmu Sheikh Abi Abdurrahman Al-Albani yayi. Yana kwance, jama'a, bai fita hayyacin shi ba, yana sane da dukkan waɗanda ke kewaye da shi. In ka kalle shi, fuskar shi babu alamar damuwa tattare da shi. Ya dago kai, ya duba hagu, ya duba dama, ya kalle ni, yace Malam Umar, a kashe mun wannan tibin da ke hayaniya anan. Ma'ana bi fita hayyacin shi ba, ma'ana mala'iku sun zo to bai san hayaniya. Wallahi jama'a, abinda na kaddara kenan. To bayin Allah kenan, wala khawfun alaihim, wala khawfun alaihim, ka zama mutumin kirki, duk yadda kake ganin kana da kuɗi, kana da mulki, kana da kaza, kana da kaza, wallahi kai fatan kyakkyawan cikawa. In kai mummunan cikawa, duk matsayinka a duniya kai asara, duniya da lahira. Kai kokari ka cika lokutanka da ayyukan alkhairi, in ba zikiri ba, in ba karatun alqur'ani ba, in ba istighfari ba, in ba ciyarwa ba, in ba sada zumunci ba, in ba kaza ba kaza, amma a hirdinka ka cika lokutanka da shirme. Baka san yaushe ne mutuwa za ta riske ka ba, yaushe ne manzon mutuwa zai zo maka, baka sani ba. wani mutuwa za ta riske shi yana kwallo wani yana kallon kwallo wani yana rawa wani yana kida wani yana zina Allah zai zare ran shi wani kuwa yana karatun alqur'ani yana zikiri yana sujuda wani da kalimatu shahada ku tuna da hadisin bukhari da muslim aka ce wata rana annabi yana tawafi sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbai a hajjatul wada wani sahabi sai ya fado akan raƙumar shi sai ta taka mishi wuya sa'ata izin da gaggawa sai ya rasu annabi yace ku yi mishi likafani da tufafin da yake dauke da shi wala tuhannituhu kar ku sa mishi tirare wala tukhammiru ra'sahu kada ku lullube mishi kai fa innahu ya'ti yawmal qiyamati mulabbiya za a tashe shi a ranar alqiyama yana talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik haka zai tashi a ranar alqiyama yana yi kayi kokari kai kyakkyawar cikawa ya kai bawan Allah ka cika lokutanka da ayyukan alkhairi duk abinda kai a duniya duka in ka bi Allah a sa'ad da ka zo mutuwa ba za ka yi bakin ciki ba sannan ba za ka ji tsoron me za ka hadu da shi a lahira a wurin Allah ba saboda kana fatan samun rahmar Allah kana fatan samun rangwame a wurin Allah Allah madaukakin sarki ka samu dace Allah ka yi mana kyakkyawar cikawa muna fatan Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasu Allah ka gafarta musu muna addu'a ta musamman Allah ka ji kan babban malamin mu malam Albani ka ji kan malam Ja'far da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da malaman da suka yi da'awa suka yi jihadi a wannan ƙasa su Shehu Dan Fodiyo da kanin shi malam Abdullahi Gwandu da dan shi Muhammadu Bello da sauran salsalar gidansu da malaman da suka yi da'awa tun daga farkon musulunci cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi bayan su da manya-manyan malaman musulunci Allah ka gafarta musu ka kai haske kabarin su Allah ka sani muna da bukatoci Allah ka san bukatocin mu ka biya mana damuwa da muke tattare da ita Allah ka sani Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka zaunar da ƙasar mu lafiya ciwa gabanin mu Allah ka yi musu jagoranci sannan Allah ka zaunar da mu lafiya waɗannan fitintinu da ke faruwa Allah ka san masu tada su Allah ka shiryar da su in masu shiryuwa ne in ba masu shiryuwa bane Allah ka yi maganin su dukkan mu da muka hadu anan yadda muka hadu Allah ka hada fuskokin mu a gidan rahama mu ne ma kowa fatan alkhairi nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah